Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar agaji ta Red Cross da cibiyar Swiss Tropical da kuma hukumar lafiya matakin farko ta jihar Adamawa sun samar da wata manhaja da za ta taimaka wa kananan likitoci wajen dubawa kuma inganta lafiyar jarirai sannan muna tafa da rahoto akan wani matashi dan shekara 26 dan jam'iyyar APC a jihar Kano mai neman kujerar shugabanci na mata a matakin jam'iyyar na ƙasa muna kuma tafa da rahoto na musamman da labaran wasanni kafin mu tunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu ji yadda duniya ta yi ne
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran Kasar Afghanistan na gab da fuskantar rugujewar tattalin arziki kuma dole ne al'ummar duniya ta gaggauta maido da tsarin nan na samar da kuɗi da kayan agajin jinkai a cewar ministan harkokin wajen Pakistan auni gargadi a yau din nan Alhamis yayin da jami'an diplomasiyar Amurka China Russia da Taliban ke ganawa a birnin Islamabad na kasar ta Pakistan Shah Mahmud Qureshi na magana ne yayin bude taron da ake wa lakabi da Troika Plus wanda ke samun halartar Thomas Weiss sabon manzon musamman na Amurka kan harkokin Afghanistan yau Afghanistan na gab da rugujewa ta fannin tattalin arziki a cewar Qureshi ya kara da cewa duk wani dada rage mata tallafi zai yi matukar illa ga yunkurin sabuwar gwamnatin Taliban na tafi da harkokin kasar Yau Alhamis kasar Habasha ta zayyana sharuɗin yuwar tattaunawa da ƴan tawayen yankin Tigray da yaki ya daidaita bayan shafi kwanaki da jami'an diplomasiyar ƙasa da ƙasa suka yi suna famar lalubo mafita a diplomasiyance dan dakile sake muni da yakin yayi Gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta yi fama da yakin tsawon shekara guda da mayakan kungiyar gwagwarmayar Yanto yankin Tigray TPLF a takaice wadda ta dada dannawa daga kudu a watannin baya-bayan nan kuma bata kauda yuwar dosar Addis Ababa babban birnin kasar ba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Dina Mufti ya gaya ma manema labarai cewa daya daga cikin sharuɗan tattaunawar wadda jaddada cewa ba a cimma jituwa akai ba tukunna shine sojojin TPLA din su janye daga yankunan Amhara da Afar dake iyaka da Tigray a karan farko hadaddiyar daular Larabawa da kasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da kasar Isra'ila shekara guda bayan maido da dangantaka da kasar ta Bani Yahudu a cewar rundunar sojin ruwan Amurka a yau din nan Alhamis Musabbabin atisayen wanda za a kwashi kwanaki biyar ana yi a tekun Bahar Ahmar ko Red Sea wanda ya hadu da tekun Bahar Rum ta mashigar Suez shine inganta iya daukar matakan tsaro na bai daya tsakanin sojojin ruwan kasashen a cewar wata takardar bayani abun farin ciki ne ganin sojojin Amurka na horo tare da kasashe kawayenta na yanki dan inganta tsaron yankunan ruwayenmu da kuma karfinmu na bai daya a cewar Vice Admiral Brad Cooper babban kwamandan sojojin ruwan Amurka Iran na fuskantar wani sabon bincike game da munanan matakan da ta dauka wajen murkushe zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a shekara ta 2019 yayin da wata kotu da kungiyoyin kare yancin dan adam suka kafa a London ta fara sauraron bayanai jiya Laraba daga ƴan uwan mutanen da aka kashe da sauran shedu kan zargin tafka manyan laifuka yayin murkushe zanga-zangar kotun wadda ake kira kotun jama'a ta ƙasa da ƙasa an kafa ta ne a babban zauren taro da ke rukunin gine-gine da ake kira Church House a birnin London manufar kotun shine binciken ta'asar da ake zargin Iran ta aikata ciki har da kashe-kashen ɗaruruwan masu zanga-zanga da ake zargin jami'an tsaron ta sun yi da kuma raunata wasu dubbai a zanga-zangar ta watan Nuwamban shekara ta 2019 wata tawagar kwararru a dokar yancin dan adam da hulɗar kasashe daga Burtaniya, Indonesia, Libya, Afirka ta Kudu da kuma Amurka sun jagoranci zaman rana ta farko na kotun wadda za ta yi zama har zuwa ranar Lahadi A ƙarshe, yayin da ake bukin zagayowar tunawa da sojoji ƴan mazan jiya a Amurka ko Veterans Day, wani gungun ƴan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka ya dau harmar farfado da wani yunkuri na sa a biya iyalan sojojin Amurka bakar fata waɗanda suka yi yaƙi ma ƙasar a yaƙin duniya na biyu, wasu haƙoƙinsu da aka ƙi ba su ko aka hana su samun wani kaso bayan da suka dawo gida daga fagen daga. Wannan sabon yunkuri da ake yi a majalisance zai amfani iyalan sojojin da ke raye da kuma dukkan tsatsan baƙaƙe mayaƙa na yaƙin duniya na biyu.
Ibrahim ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, Najeriya na daga cikin kasashe masu tasowa da ke fama da rashin ingantattun abubuwan kiwon lafiya. Hakan ya sa kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross da haɗin gwiwar cibiyar kiwon lafiya ta al'umma ta Swiss Tropical da kuma hukumar lafiya matakin farko ta jihar Adamawa sun samar da wata manhaja da za ta taimaka wa ƙananan likitoci wajen dubawa da kuma inganta lafiyar jarirai da yara 'yan ƙasa da shekara biyar. Ga wakiliyarmu Hawwa Umar da ƙarin bayani.
Almanac wato algorithm ta kula da cutukan yara manhaja ce da za ta maye gurbin haɗaɗɗen tsarin kula da cutukan yara IMCI a takaice da hukumar lafiya ta duniya ta bullo da shi don inganta lafiyar yara. An fara amfani da manhajar Almanac ne a shekarar 2016 a jihar Adamawa da taimakon Red Cross da kuma Swiss TPH, inda a yanzu ne waɗannan ƙungiyoyi za su miƙa wa hukumar lafiya matakin farko ta jihar wannan manhajar don ci gaba da amfani da ita wajen inganta lafiyar yara. Aliyu Dawobe shine jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Red Cross yayi mana bayanin abin da yasa suka fara kaddamar da wannan manhajar a jihar Adamawa.
Jihar Adamawa tana wuri na musamman inda yan gudun hijira da dama daga kudancin jihar Borno da ma arewacinta suka gangaro suka shigo jihar Adamawa. So wannan yana nuna cewa akwai mutane da dama yan gudun hijira da suka shigo, saboda haka ainihin kayayyakin kiwon lafiya da suke wannan sun yi karanci kuma yawan mutanen ya karu.
Dr. Daniel Ishaye dake aiki da hukumar lafiya matakin farko a jihar yayi bayani kan yadda manhajar take aiki.
Almanac wani sabon na'ura ne da aka kawo mana Adamawa State, wanda masu kiwon lafiya suke aiki da shi a duban yara. So shi yana aiki akan computer ne, ana amfani da shi ya nuna ma mene ciwon yaro, me yake damunsa, in ciwon ma da yawa zai nuna, ya faɗa maganin da ya kamata a ba yaron nan daidai shekarun shi da nauyinsa, daidai wanda ba zai ji masa ba ko ya dan kasa mishi. Kuma abu ne mai kyau wanda zai fada ma mutane ya za su yi su sha magani, kuma ya gaya musu me yake damun yaron su.
Shi ma jami'in yanar gizo na hukumar lafiya matakin farko a jihar Adamawa Mu'azu Mu'azu ya ce da ana adana bayanan marar lafiya a yanar gizo, amma bayanan suna cikin sirri ta yadda ba kowa ke iya gani ba.
In aka tura yanar gizon nan, abinda yake taruwa a can baya bada bayani akan shi mara lafiya. Sakamakon da aka samu a ƙarshen shine ake tarawa a yanan gizo. So that means in kace yaron let's say ya zo yana da HIV, zaka ga kawai akwai HIV case ne, baka san wane ne ba.
A nasa bangaren, shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar Adamawa Dr. Suleiman Sa'idu Bashir ya bayyana irin ingancin da suka samu a amfani da suke yi da manhajar wajen duba lafiyar yara, tare da bayyana irin shirin da suke yi don ganin amfani da na'urar da kuma manhajar ya dore.
Wannan manhaja ya inganta kulawan da muke ma yara daga wata biyu zuwa wata 59. Ya tabbata mun kididdiga duk tambayoyin da ya kamata mu yi, mu tantance matsalolin yaran nan. Ya sake kuma maimakon a ce an samu mutum da matsala ɗaya ko biyu, zai ba mu dokacin matsalolin da ke damun yaran nan idan aka gansu da wannan manhaja. Kuma manhaja ne wanda da an gano matsala an yakan ba da shawarwari akan ayi kaza, a auna kaza, a gwada kaza, kuma zai dan ba da wasu dan shawarwari abin da ya kamata a yi. Inda aka so mu wannan haɗin kai da muka yi ba wai mun zuba ido muna kallo bane ba. Kwamfutocin nan jihar Adamawa ta sayo. Sabon subscription na wanda akai sa yanar gizo jihar Adamawa ta biya na shekara biyu da ya gudana. An bude sashi guda na musamman don kula da wannan manhajar nan. Mun kara ma'aikata guda 7 yanzu. Mun kara musu na'urorin da za su gudanar da aikin su wannan jihar Adamawa ta yi.
A halin da ake ciki yanzu, kimanin yara 'yan ƙasa da shekara 5 800 ne ke buƙatar kulawa ta kiwon lafiya a jihar Adamawa. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Idan muka leka jihar Kano kuma, Amir Sarki, matashi dan shekara 26, dan jam'iyyar APC a jihar ta Kano, mai neman kujerar shugabanci na mata a matakin jam'iyyar na ƙasa, ya ce babban dalilin sa na neman wannan makamin shine irin damuwar da yake da ita a bangaren mata da yadda ake barin al'amuran su a baya ba tare da nuna musu kulawar da ta dace ba. Wakiliyar mu Baraka Bashir ta hada mana rahoto akan kudirin sa da mai da mata ɗan siyasa ke kallon wannan kudirin nasa. Ka rahoton ta.
Ko da yake wannan ba shine karo na farko ba da wannan matashi ke neman wani mukami da aka kebe domin mata ko a shekara ta 2019 ma. Sai da wannan matashi yayi takarar wani mukami da aka kebance shi domin mata. Matashin Amir Sarki da ya ce kundin tsari bai bada wani doka na lalle dole sai mace ce za ta jagoranci mata ba. Ya ce da dama al'umma suna yi wa kudirin nashi wani fahimta a cewar su hakan ce ta sa yake neman wannan mukami domin inganta rayuwar mata.
Ba wai ina so da karbe mata mukamin bane ba, wanda yake so da su fara mukamin still na mata ne. Ni kawai kaman me taimakon su ne, su zan nemo abin da zan nemo a kawo musu.
To amma ai mukamin an yi shi ne asalin domin mace.
Akwai mukami ne asalin amma ba domin mace bane a da nake kallon sa. An yi shi ne eh kusan domin mata amma ba a ko a constitution ko abubuwa a ce lalle namiji bai da iko sai a wannan mukami ba. Saboda me misali ni abin da nake kallon sa ko women leader jagoran mata ko shugaban mata ina kallon kuma duk kusan namiji a kan.
Mutum
yana da aure namiji ne shi matarsa women shi ne leader ta kinga women leader ne shi. Shugaban matasa mace wata na da ikon ta iya tsayawa wannan mukamin saboda bai matashi ya ce ita ba. Ni kawai to tsayawa da aga ni yanzu Allah ya bani dama aka ce wani zama shugaban ƙasar Najeriya. To vice president ni ta mace ce.
Akan haka ne muka tuntuɓi bangaren mata domin jin yadda suka karɓi wannan ƙuduri nasa. Hajiya Fatima Abdullahi Dala mai baiwa gwamna shawara akan walwalar ƙananan yara da inganta rayuwar mata, sannan shugaban mata ta jam'iyyar APC a jihar Kano ta ce ba su yarda da wannan takara nashi ba.
Position din nan a federal gamman wajen guda 20 da wani abu ne, sama da 20 da wani abu, kuma kujerun da aka baiwa mata ba su da yawa. Ya za a ce kuma national woman leader a sake cewa wani namijin ya ciwo ina nema. Muke nan mata idan aka yi mana haka sai mu ga kaman an nuna ba mu da amfani a siyasance ko kuma ba mu san kanmu ba ko ba ma kishin ƴan uwanmu mata ko kuma menene abin da ake tunani.
Khalid Ihsan shugaban jam'iyyar APC a karamar hukumar Gwale dake Kano ya ce wannan mukami ne na mata, kamata yayi a ce mace ce za ta jagoranci wannan mukami.
Amma dai a ce wani jinsi na mata za su yi wani abu shugabancin su ya kamata ce daga cikin matan aka fita shi, amma wannan ba ina nufin na hana shi ba ko kare tsaya ko ba zai ba ko ba za zaɓe shi ba domin Allah da shi yake yin komai ya gaskiya. Amma dai mutane za su ga irin abin ya zama wani irin abu daban a ga cewar ga shugabanci na mata kuma an ɗauki namiji an ba shi, wai akwai shugabanci na matasa an ba namiji.
Khalid ya ce ba za su hana shi takara ba amma shawara ta rage ga mata don za su ba shi dama ko akasin haka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
To Baraka Bashir kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jima a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya za shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kididdiga da wata hukumar da ke nazari kan tsaro a Najeriya wato Nigeria Security Tracker ta gudanar na nuni da cewa ayyukan garkuwa da mutane ya ribanbanya a Najeriya a wannan shekara ta 2021. Nazarin da hukumar ta yi ta gano cewa a shekara ta 2017 mutane 484 ne aka yi garkuwa da su. A shekara ta 2018 adadin ya karu zuwa mutane 987. A shekara ta 2019 kuwa kididdigar na nuni da cewa mutane 1386 ne aka yi garkuwa da su a Najeriya, yayin da a shekarar bara adadin ya ninka zuwa mutane 2860. Tsakanin watan Janairu zuwa watan Yuni wannan shekara ta 2021 kuwa mutane 2944 ne kididdigar ta nuna cewa an yi garkuwa da su, wanda ya nuna cewa wannan shekara ce mafi muni a rahotannin ayyukan garkuwa da mutane a Najeriya. Duk da shike ba kasafai waɗanda aka yi garkuwa da su ke son bayyana yanayin da suka shiga a lokacin da suke hannun 'yan bindigar ba. Bayanai na nuni da cewa mafi yawan waɗanda aka yi garkuwa da su, wasu da suka san su ne ke ba da bayanai da zai kai ga 'yan bindigar sace su. Alal misali, waɗanda suka yi garkuwa da mahaifin tsohon gwamnan jihar Plateau, Sanata Joshua Cibidariye, sun bayyana wa hukumomi cewa sun sace Baba Dariye ne don su samu kuɗin fansa daga ɗansa, wanda bayan sun karɓi kuɗin fansar ta naira miliyan 10 suka kashe shi. Bincike ya nuna da cewa wasu daga cikin waɗanda suka sace dattijan 'yan uwansa ne na jini suka haɗa kai da wasu mutane suka yi aika-aikar. Wani ma'aikacin gwamnati mai suna Abraham Bukar da ke zaune a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau ya bayyana min irin halin da ya samu kansa a lokacin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da shi.
To gaskiya abin da ya faru, na kwanci a gidana misali karfe 1 na dare, sai naji wasu motsi wanda ya tada hankali na. Na fita na leka, sai naga mutane sun kyawaye gidana da bindigogi. Na yi kokarin kira makwabta kafin in gwada kiran mutane, sun dauki wata babban dutse suka buga ta burglar proof domin ba su iya bude kofa ba. Suka shiga cikin gida suka same ni. Haka muka ɗibi hanya sai daji. Mun yi tafiya mai nisa na kusan awa 2 a daren a kafa, mun kwana a cikin kogon dutse.
Kamar nawa suka ce suna bukata a lokacin?
To da fari sun tambaya miliyan 50, kuma suka ce an ce masu ni albashina ya kai miliyan 1 kowane wata. Na ce masu ni karamin ma'aikaci ne, ni ne ma'aikaci ne kuma albashina bai kai miliyan 1 ba.
Kai kana ga kaman akwai waɗanda suka bada bayani a kanka kafin aka zo?
Ko waɗanda suka bada bayani don su karan kansu sun ce man gaskiya an ba su labari a kaina, kuma sun faɗa wani abu da ya kusa da wajen aiki na, da kuma ya cikin inda suka same ni suka ce na kusa da ni ne. An suka gaya man ma zan ji mamaki, amma ba za su gaya man ba.
Me ka gane yake zama matsala da ya sa suke aiki na garkuwa da mutane?
Sun nuna man sun ɗauki wannan hali a matsayi kamar sana'a, saboda a fadin su gwamnati ba ta lura da bukatun su. Ni kuma na yarda da bayanin su, saboda na gansu na daya ba su tafi makaranta ba, kuma a cikin rayuwar da muke ciki na yau, matashi wanda bai tafi makaranta ba zai ga 'yan uwansa waɗanda sun tafi makaranta rayuwansu daban da nashi. So ni a wannan guri gaskiya zan yi roko ga gwamnati. Kowane mutum da yake dan Najeriya ya zama dole a ilmantar da kowane matashi, sannan kuma in akwai hanyar da za a samu masu aiki ko za a taimaka su samu jari wanda su ma za su iya ce ga namu ga wannan.
A kwanan nan rundunar 'yan sandan jihar Katsina ta damke wani malamin addini da ta zarge shi da kitsayin garkuwa da wani yaro mai shekara 4 wanda ɗa ne ga kawunsa, inda ya nemi a bashi naira miliyan 5. Kawun nashi ya nemi rangwame don ya biya naira 500 ya ki kafin ya yi rahoto wa 'yan sanda suka kama shi. Wata dattijiya mai shekaru kusan 90 a duniya da aka yi garkuwa da ita a Hindatu Abdulkadir ta shaida min cewa waɗanda suka ɗauke ta sun shaida mata cewa suna buƙatar kuɗi ne daga ɗanta.
Yana kwanciya cikin ɗaki wajen karfe 10:11 na dare, sai na gawo na ji buge-bugen ana ta sare kofa, na sare kofa sai na tashi. Wa yake sare min kofa shiru? Sai na ga toci ya kewaye ɗakin, na ce to kofan bai ballo ba, sai suka koma ta katanga can baya sai suka hau. Da suka hau suka zo suka sunkuye buga kofa nawa, sai ni kuma na dira daga gado. Kamar zan yi haka sai ya kama ni haka. Sai ya ce mini, ya ke ne maman Balo? Balo ke ne ya gina miki wannan ɗakin? Kawo kuɗi, kawo kuɗi. Sai na ce kuɗi kuma? Kuɗi kamar ya kuma? Ya akwai jika na haka? Sai ya ce, kai na kuɗi. Sai ta ce ba mu da kuɗi ba. Sai to ko yanzu kuna tambaya na kuɗi a matsayina? Na ce kamar na ɗin yanzu a samu kuɗi a wurina. Yaron ki ya yi gwamnati, so takwas ya hawa takwas kice bashi da kudi akwai kudin da ya ajiye nace to gwamnati yanzu ba ta da kudi ma balle cikin gida mu tafi nace ina sai suka kama ni ka fita jina cikin daki sai suka kida suka ga na ta surutu da su suka dauke ni haka sai nace to ku sake ni ina ce ga ku da bindiga dukkanku kuna da bindiga ga wuka a jikinku amma ni da ku dauke ni ku kai wani wuri gara ku kashe ni
banda daidai kun mutane da ake garkuwa da su daliban makarantu ma basu tsira ba domin kuwa sun shiga hannun masu garkuwan tun daga kan yan matan Chibok a jihar Borno daliban Dapchi a jihar Yobe har zuwa sace daliban Kankara a jihar Katsina daliban Kagara a jihar Neja da dai sauransu Wani rahoto da wata kungiya mai suna SBM Intelligence ta fitar ya nuna cewa akalla dala miliyan 18.34 ne a kwatankwacin fiye da naira triliyan 8 'yan bindiga suka karba daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su a tsakanin shekarar bara zuwa bana a Nigeria. Honorable Muhammad Abubakar ya ce shi kanshi ya biya naira miliyan 10 kafin ya kwato mahaifiyarsa.
Ta zo da jamu ba a bace kidnapper in ba su dauki mutum ba sun dauki mutum ya kai biyar kwana Ni da nake magana wanda ta haife ni ma sun dauke ta sun karbi ransa na naira miliyan 10 sun kai minti 40 suna balle gidan nan ba wani hukuma ba gudunmawa wanda yazo so al'amarin ya baci kusan kullun ana yi ya kai ga ba ma sai sun kina fin din ba su samu kudi suna da agent din su a cikin mu suna bada number masu arziki da masu dan kokari sai a kira su a waya su ce to wannan watan ka kawo miliyan 2 a daji su kudin da zaka kai musu wannan kudi in baka kawo ba za su dauke ka so treatment mutane suke yanzu yawancin masu arziki sun bar wurin mu yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ba a iya zuwa a kwana saboda lalle idan ka zo to lalle za a dauke ka
kan haka ne na zanta da Mr Solomon Nandi babban director kungiyar tsaro mai zaman kanta ta Scott Brian Global Security Services don jin yadda za a shawo kan matsalar
shi da yake a Nigeria din dan ba yake ma matasa kuma ba dukkan matasa along activities din siyasa na Nigeria ba a koyin su analysis shekaru guda biyu ko uku ne suka wuce a matsayin na gwamnati a gefen tsaro na da ke data analysis na je nan a sashoshi kamar na south 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 east south west da north central wanda na gan yawancin wanda suka samu kansu a one or two crimes and criminality a wayanan regions din wallahi wallahi su yi amke depression ne da rashin aikin yi ba dan Najeriya da ya haife shi barawo ba dan Najeriya da ya haife shi kidnapper ba amma circumstances din yanayin governance din Najeriya ko kuma irin gwamnati mu da muke da shi a Najeriya shine ke kawo wani abu amma muka takura da shi muna da senatoci kusan 109 a Najeriya zan iya ga miki da cewa akwai senatocin nan wanda yakin je kauyukan su ba ruwan sha ba yake yi how do you expect matasa din wayannan locality din ko kuma wannan region din su ji dadin wa suna san abubuwan da kake samu kamar senator a constituency sun san me kake samu sai ayin senatoci guda 109 an suka samu mana ma'aikata ko kuma kana da harkan gona ne su su bude mana harkan gona a constituency wallahi sai na ba zaki ji maganar kidnapping ba zaki ji maganar sace sace a Najeriya mu kuma a gefen al'ummar mu kuma ya kamata mu taimake jama'an tsaro kuma da intelligence yawa bayani tattaro bayani duk wanda ka san yana kusa da kai ka san me yake yi dole ne mu yi amfani na kowane kani muna da matsalolin tsaro kuma dole ne mu yi amfani na kai wato technology wato fasaha yawa na ilimi da fasaha na zamani akwai satellite image kowane ko kina ina ne Zainab wallahi wallahi za ka dauke shi za ka nuna inda kike kuma kallon rigan da kika sa dauri akwai su waina me yasa gwamnati ba za su yi amfani da shi ba
matsalar garkuwa da mutane wacce ta hana jama'ar Najeriya sukuni na bukatar matakan gaggawa don dakile ta Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
yanzu sai shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice
Assalamu alaikum mu saurare barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labarin wasanni shirin da ke kawo muku labarin wasanni iri daban-daban zan fara ne da batun zaman doya da manja tsakanin Messi da kuma Griezmann wanda a da can suna buga kwallo wa club din Barcelona kafin su yi mata watsar MZB wani masani kan harkar tamola da ke kasar Faransa ya zargi Messi da kitsa makarkashin rashin nasarar ko kuma rashin samun tagomashi a kulab din Barcelona ya ce Messi ba zai taba yarda Antoine Griezmann ya yi fice a kulab din Barcelona ba kasancewa a wani matakin ma yan wasa kan zabi waɗanda suke so su yi wasa tare idan an lura ko da a wajen baiwa abokan wasansu kwallo sai ka taras, wasu ba sa son mikawa abokan kwallon nasu da suke club daya. Ministan matasa da bunkasa wasanni Chief Sunday Dare ya yabawa Kamaru Usman, wani dan Najeriya dan wasan damben boxing, saboda nasarar da ya samu na kare kambunsa da yi a ranar Lahadi a birnin New York a kasar Amurka. Kamaru Usman, wanda haifaffen garin Auchi ne a jihar Edo, ya doke abokin karawarsa Colby Covington a falon ta biyu da aka sake haduwa, wanda a karo na farko ya yi masa kwabɗe ne a zagaye na biyar. A tusawa kuma, Minista Sunday Dare ya bukaci da a duba batun karancin kuɗi da ake fuskanta a wajen tafiyar da harkokin wasanni a kasafin kuɗi na shekarar baɗi. Ministan ya bayyana wannan bukatar ce a sa'ilin da yake kare batun kasafin kuɗin da ta shafi ma'aikatarsa a gaban 'yan majalisar wakilai ta tarayya, inda ya bayyana ƙalubalen da ma'aikatar za ta iya fuskanta da suka haɗa hadda batun shiryawa da kuma shiga wasanni a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare. Yanzu kuma za a saurari hirce da kwamishinan bunƙasa harkokin wasanni na jihar Bauchi, Babauro Manusoro, kan batun bunƙasa harkokin wasanni a jihar. Amma kafin nan, ga wannan.
Bangaren kwallon kafa, mai girma gwamna ya ba mu duk support ko in ce tallafi ko in ce haɗin kai ko goyon baya da ya dace, wadda wasa da muka bukakan wasa na bara ya ba mu motoci guda biyu. Akwai costa wanda a hanya za su tafi wasa ta kone ya saya mana sabuwa, akwai kuma irin bus mai 18 seater din nan, ita ma ya ba mu ita sabuwa.
Madalli, yanzu kan zan karkare shirin na yau da batun sallama da aka yi wa Michael Obi daga club din Kuwait SC. Tsohon captain din Super Eagles din ya shafe tsawon watanni hudu ne kawai daga cikin kwantaragin shekara guda da aka rattaba hannu a kai tsakaninsa club din Kuwait SC. A ranar Alhamis, a shafin Instagram din club din ta bayyana wannan kora da ta yi wa Michael Obi daga club din. A halin da ake ciki dai yanzu, Michael Obi baya da club da ke mata wasa. Abdulwahab Muhammad, wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma sai takaitattun labarai.
Kasar Afghanistan na gaba da fuskantar rugujewar tattalin arziki, kuma dole ne al'ummar duniya ta gaggauta maido da tsarin nan na samar da kuɗi da kayan agajin jinƙai, a cewar ministan harkokin wajen Pakistan a wani gargaɗi a yau ɗin nan Alhamis, yayin da jami'an diplomasiyyar Amurka, China, Rasha da Taliban ke ganawa a birnin Islamabad na ƙasar ta Pakistan. Sha Mahmud Qureshi na magana ne yayin buɗe taron da ake wa laƙabi da Troika Plus, wanda ke samun halartar Thomas Weiss, sabon manzon musamman na Amurka kan harkokin Afghanistan. Yau Alhamis, ƙasar Habasha ta zayyana sharuɗin yiwuwar tattaunawa da 'yan tawayen yankin Tigray da yaƙi ya ɗaiɗaita, bayan shafi kwanaki da jami'an diplomasiyyar ƙasa da ƙasa suka yi suna famar lalubo mafita a diplomasiyyance don daƙile sake muni da yaƙin ya yi. Gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed ta yi fama da yaƙin tsawon shekara guda da mayakan ƙungiyar gwagwarmayar 'yanto yankin Tigray TPLF a taƙaice, wadda ta daɗa dannawa daga kudu a watannin baya-bayan nan, kuma bata kauda yiwuwar dusar Addis Ababa babban birnin ƙasar ba. A karon farko, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da ƙasar Bahrain za su yi atisayen sojojin ruwa da ƙasar Isra'ila, shekara guda bayan maido da dangantaka da ƙasar ta Banin Yahudu, a cewar rundunar sojin ruwan Amurka a yau ɗin nan Alhamis. Musabbabin atisayen, wanda za a kwashe kwanaki biyar ana yi a tekun Bahar Ahmar ko Red Sea, wanda ya haɗu da tekun Bahar Rum ta mashigar Suez, shine inganta iya ɗaukar matakan tsaro na bai ɗaya tsakanin sojojin ruwan ƙasashen, a cewar wata takardar bayani.
To masu saurare baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa da Judy Levis question da ta hada mana shirin baki dayan sa ni ce Amina Bahari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.